Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a ko ina a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ibrahim Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Me kotunan kararrakin zaben da suka bar jihohinsu saboda rashin tsaro suka fara zaman su a Abuja ke ciki ne. Ita kuwa Jamhuriyar Kamaru ta kudura aniyar yaki da magunguna na jabu akan ayyukan gona. Hukumar wutar lantarki ta Najeriya sun shiga yajin aiki amma a kudu maso kudancin kasar. Shirin kallabi na Maryam Dauda yana nan tafe amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya fadi jiya Alhamis cewa ya kamata kasar Turkiya ta ƙara azama wajen yaki da ƴan ISIS da kuma kare kan iyakokinta. Carter ya ce kasar ta Turkiya ta amince bisa manufa ta shiga gamayyar da Amurka ke jagoranta ta kai hare-haren jiragen sama kan mayakan, amma ya ce wannan wani bangare ne kawai na abin da ya kamata Turkiyyar ta yi. Muna kuma buƙatar aiki da ita a matsayinta na makwabciyar wannan yankin da ake rikici. Ya kamata ta zama kawar NATO mai ɗorewa kuma amintacciyar mambar haɗakar yaƙi da ISIS ta kuma kula da doguwar iyakarta da Siriya da kuma Iraki fiye da yadda abin ya kasance cikin shekarar da ta gabata a cewar Carter. An yi ta ratsa ƙasar ta Turkiyya da mayaka da kuma makaman ISIS zuwa ƙasashen Siriya da Iraki. Turkiyya ta amince a watan jiya ta bar jiragen yakin Amurka samfurin jet da ke kai hari kan ISIS su rinka amfani da filin jirgin saman Inkilik. To amma a matakan sojin da ta ƙara ɗaukawa a yankin, ta fi mai da hankali ne a kan yaƙin da ta daɗe tana yi da ‘yan sarika noƙen Kurɗawa.
Amurka ta bayyana damuwarta kan harbin bindigar atilare da Koriya ta Arewa ta yi a kan Koriya ta Kudu, wadda ita ma ta rama a wajen harba nata atilaren a musayarwar da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakaninsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗi jiya Alhamis cewa wannan tsokanar da Koriya ta Arewa ke yi za ta ƙara tayar da hankali ne kawai. Ya yi kira ga Koriya ta Arewar da ta daina ɗaukar matakai da kuma kalaman da ke barazana ga kwanciyar hankali da kuma tsaron yankin. Musayarwar atilaren ta auku ne da safiyar jiya Alhamis a kan iyakar ƙasashen biyu daga sashen yamma a daidai lokacin da ake ci gaba da atisayen soji na shekara-shekara tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu wanda aka fara ranar Litinin ɗin nan.
Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ce gwajin wata ‘yar tsokar da aka cire daga ƙodarsa ya nuna cewa ya kamu da kansar fata wadda ta wanzu daga ƙodar zuwa ƙwaƙwalwarsa. An yi ta yaɗa jita-jita a kafafen yaɗa labarai game da lafiyar Carter tun bayan da ya bayyana ranar 12 ga watan nan na Agusta cewa yana fama da kansar. Matarsa, ‘yar shekara 69 da haihuwa, Rosalind Carter, ta zauna a layi na gaba a kujerun da ke cibiyar Carter Center jiya Alhamis a Atlanta, yayin da shi Carter, shugaban Amurka na 39 ke amsa tambayoyi game da lafiyarsa da kuma fatansa a yayin da za a fara masa jinya da tururin radiation da wasu ƙwayoyi don yaƙar cutar ta kansa. Cutar ta kansa ce ta kashe mahaifinsa da ɗan uwansa da wasu ‘yan uwansa mata biyu, kamar dai yadda mahaifiyarsa ita ma ta kamu da kansar daga baya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi murabus ba zato ba tsammani a jiya Alhamis, yana mai kira da gudanar da zaɓe ranar 20 ga watan Agustan nan da muke ciki, bayan watanni bakwai kawai da hawa bisa gadon mulki. Ina so in miƙa ma mutanen Girka duk abin da na yi don su sake yanke shawara, abin da Tsipras ya gaya wa mutanen ƙasarsa kenan a wani jawabi da ya yi a talbijin. Murabus ɗin na Tsipras mai ra'ayin sassauci ya zo ne a daidai lokacin da yake fuskantar tawaye daga ‘yan majalisar dokoki da ke jam’iyyarsu ta Siraza mai mulki. A zahiri dai Cyprus so yake gwada ko ƴan kasar Girka masu kada ƙuri'a za su ba shi ƙarin kujeru a majalisar dokoki don iya ci gaba da mulki da kuma su ƴan tsirarin ƴan majalisar masu adawa da shi.
Wata kungiya mai alaka da ISIS ta dau alhakin kai wani babban harin bom da mota a harabar wani ginin jami'an tsaro dake birnin Al-Ahira jiya Alhamis, wanda ya raunata mutane da dama na baya-bayan nan a hare-haren da mayakan sa kai ke kaiwa a kasar. Jami'ai sun ce ƴan sanda akalla shida na daga cikin waɗanda suka samu raunuka a wannan babbar fashewar, wadda ta ɓararraka sassan wannan ginin na gwamnati ta kuma lalata tagogin gine-ginen da ke kusa a unguwar Shubra mai cike da iyalai. Ganau sun ce maharan sun ajiye motar mai shaƙe da mamamai ne a harabar ginin kafin suka gudu cikin wata motar. Saboda ƙarfin fashewar, har sai da mutane suka yi ta tashi daga bacci a sassan babban birnin ƙasar, bisa ga bayanan kafafen sada zumunci.
Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai kotun kararrakin zaben wasu jihohi da rashin tsaro ya addabe su har aka maida zamansu a Abuja, Najeriya ke ciki ne. Ga wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja.
Cikin kasuwannin ƙasar Kamaru, musamman jihohin Arewa da Arewa mai nisa da Adamawa da ma jihar Gabas na ƙasar Kamaru inda ake yawan noma, ana samun magunguna da ake amfani da su wajen noman kamar magungunan kashe ƙwari da taki, za a same su barkatai. Da yawa daga cikin su na jabu ne, ko kuma in ce magungunan da ake haɗa su ne ta hanyar da bata dace ba, kuma ma waɗanda suka haɗan basu ƙware ba. Hakan ya sa manoman da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, sukan saya saboda arahan kayan don yin amfani da su a gonakansu. Saboda wayar da kan waɗanda suke sayar da ƙwararrun magungunan da gwamnati ta amince da su, da masu saro magungunan suna shigowa da su ƙasar Kamaru, da masu kawo injinan feshin magungunan kashe ƙwari, shine yasa ministan raya amfanin noma ya haɗa su don tattaunawa da kuma sanar da su abinda a da ba su sani ba kan wannan harkan. Francis Leku Azenaku shine daraktan ofishin bincike na magunguna na amfanin noma a ofishin ministan noma na Kamaru. Muna so ne mu ga su waɗannan da suke da zaman kansu a cikin wannan harka da su haɗa kai su yi aiki tare da ma'aikatan gwamnati. Haɗa kan da ake neman su zai taimaka ne wajen nuna musu su masu jigilar waɗannan kayayyakin amfaninsa da illolin da ke tattare da shi. Dalili kuwa?
C'est comme la santé humaine.
Francis Leku Azanaku ya ce saboda lafiyar shuka kamar lafiyar dan adam ne, yana bukatan kula. Ganin irin hatsarurrukan da ke tattare da mu'amala da magungunan, ba kowanne ne ba ya kamata ya dillancin su.
Pour être distributeur de produits phytosanitaires, il faut avoir un agrément.
Idan har kana so ka yi saye da sayarwar magungunan, sai ka samu izini daga gwamnati, in ji si Azanaku. Abin bakin ciki shine sai a ga cikin kasuwannin mu an kakkasa magungunan nan na amfanin noman gefe, sannan abinci da muke ci kuma gefe.
Vous allez voir dans nos différents marchés, les gens vendent les produits phytosanitaires même à terre.
Su masu kasuwancin magungunan kuma ba su da fargaba.
Nous ne sommes plus compétitifs.
Malam Abubakar yana ɗaya daga cikin su ya ce ai mun fi su niyya tunda mu magungunan ƙwarai muka sayarwa manoma. Bayan wannan akwai wata matsala.
Pour rencontrer un producteur avec les sandalettes.
Wannan mai sayar da magungunan amfanin gonan yana cewa da yawa daga cikin manoma suna amfani da magungunan ne ba tare da wata kariya ba. Shine yasa da zaran mutum ya kai shekaru 50 da haihuwa sai ya rika fama da wasu cututtukan da bai san kansu ba bare gindin su. Alhali da sun sani da hakan ba zai faru ba. Muhammadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
To da fatan za a mana afuwan tuntuɓar na'ura mai ƙwaƙwalwa a rahoton Kamaru wanda ya kamata ya zo an jima. To yanzu ga na Abuja ɗin na maganar zaman da ake na kotuna.
Ƙararrakin zaben gwamnoni da 'yan majalisu na jihohi huɗu da taɓarɓarewar tsaro ya sanya kotunan su zama a Abuja na gudana, inda lauyoyi ke bin dabarunsu don gamsar da kotunan cewa waɗanda suke wakilta ne ke da gaskiya. Jihohin da tun farko suka fada wannan ajin sun hada da Yobe, Borno, Adamawa da Rivers. Shin ya kotunan ke gudanar da zaman su ne da a lokuta da dama magoya bayan sassan biyu ke tahowa nan Abuja don ganin yadda lamuran za su kaya. Wani lokacin ta hanyar jin ba sun shedu da muhawarar lauyoyi kan sa wannan bangare ko wancan kyautata zaton samun nasara. Modibo Bakari lauya ne a Abuja da ke bin zaman irin waɗannan kotuna.
Yana da wuya a kawo case a ranan, a kawo shaidu a ranan, a ci gaba da case a ranan. Yana da wuya, yana iya faruwa amma yana da wuya. Yawanci an yi mentioning case sai alkali ya daga case din ya sa ranan da kowa zai yi da shiri musamman ma su waɗanda suka kawo gara su fara kawo shaidunsu kafin su gama shi kuma mai kare kansa ya kawo shaidunsa ba a ce kai hanzari ka yanke shari'a don kawai ashe kana da hanzarin yanke shari'a ba
labarin da ya dau hankali a kotunan shine bukatar gwamnati Nyesom Wike na Rivers da ke son kotun ta rusa kanta da kanta dan ya ce ba kafa ta tanya da ta dace ba inda alkali Muazu Findigai shure wannan bukatar da bayyana cewa ai shugabar kotun dauka kara ce Justice Zainab Bulkacewa ta kaddamar da alkalan da kotunan bisa dokokin Najeriya hakanan zamanta na Abuja bisa dalilan tsaro bai kore huruminta ba na garzaya zauren ɗaya daga kotuna a unguwar Nyanya da ke sauraron karar gwamnan Yobe Ibrahim Gaidan na APC da dan takarar PDP a Dawo Maina Waziri da ke bukatar soke zaben jihar lauyoyin sashin masu kara sun kammala gabatar da shedu inda yanzu sashin kariya ke gabatar da nasa shedun da duke cewa san ba tafka magudi a zaben ba Hassan Gimba na daga bangaren Adamu Maina waziri na PDP.
An yi dai zarge-zarge wanda aka faɗa a kotu. To yau kuma in ka saurara zaka ga ɗaya daga cikin shedun ya zo ma yana cewa card reader waɗanda ta tantance mutum 232 amma kuri'a da aka jefa a wannan mazaba din 253 wannan mazaba ɗaya kawai kenan.
Wato ku kuna ga dai abubuwan suna tafiya muku yadda kuke tara.
Suna tafiya yadda kowa ke sa rai. Abinda dai kawai za mu gaya mutane shine a ƙara haƙuri a saurara. Kowa ya san kan cewa komin dadewan farin kare a tike ba zai zama rago ba. So ai haƙuri a saurari hukuncin kotu.
Sai dai nasu bangaren NAPC Yobe sun ce ba sa shayin yadda shari'ar ke gudana.
Sunana Honorable Bashir Bukar Bale. Shi Adamu Maina waziri shi Allah ya bashi basira na faduwa a zabe. Wajen yayi so daya so biyu so uku da ma ya tuba cin zabe ne da kaga zamu iya tsammani cewa a wannan zai iya cin nasara wannan abin nan tribunal election din nan
gwamna Gaidan dai hankalin sa a kwance yake ba abin da ya tare masa hankali
to bari in ga maka aje Adamu Maina wannan zabe da aka ce Adamu Maina waziri ne aka zai da shi dan takara to ina tsamban gwamna ko campaign ma bai fita ba
wasu kotunan na kararrakin zaben da alamu za su yanke hukunci zuwa tsakiyar wata mai zuwa Nasira da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya.
To yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu dan shakata da wannan.
An ga jami'a ita a tushen al'umma. Duka shugaba daga can ne yake bullowa. Kun ga likita mai lura da masu cuta. Daga jami'a ke zauwa babu musawa. Mai da hankali kamar hanshakin dan sanda. Yayi jami'a ba mai suka da musawa. Ma'aikatar shari'a taron alƙalai daga jami'a ko wannan sai yake zuwa ko a bangaren lauyoyi in mun lura jami'a suke tafiya sannan zakowa shi yasa nake waka ba sassautawa in ta gyara al'umma ba sauran barna Chara mai cizo da kuma ceto gara nai kwado kowa san gardo
to haka yake mun gode Aminu Ala yanzu kuma sai mu je ga rahoton mu na gaba hukumar wutar lantarkin Najeriya kudu maso kudancin kasar sun shiga yajin aikin sai baba ta gani wakilin mu Lamin Abubakar Sokoto yana da cikakken bayani
Tsarin bada hasken wutar lantarki dai a Najeriya tuni gwamnatin kasar karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ta mika su ga kamfanonin yan kasuwa masu zaman kansu to sai dai kuma kusan shekaru biyu kenan da shigowar wannan sabon tsari yan Najeriya da dama na ganin bata sauye zane ba domin rarraba wutar ga yan Najeriya na ci gaba da zama jidali wasu kamfanonin wutar na nuna gazawa su wajen iya bin hakkokin ma'aikatansu. Yanzu dai maganar da ake ciki tuni ma'aikatan ire-iren waɗannan kamfanoni da ke laraba hasken wutar lantarki a jihohin Rivers, Bayelsa, Cross Rivers da kuma jihar Akwa Ibom suka shiga wani mummunan yajin aiki na sai baba ta gani. Wani ɗan jihar Rivers da ke da suna Ibekari Ologu ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Well, to me, I think it should be, well, they are not well paid. You know that most of these workers have their families to feed.
Indai har waɗannan ma'aikata ba sa samun haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata, ɗaukar hakan sun yi wa kansu daidai, saboda kasan waɗannan ma'aikata su ma suna da iyali. A gaskiya, mu a jihar Rivers muna cikin wani mawuyacin hali na kwanaki da dama ba wutar lantarki. Su ma waɗanda ke zaune a jihohin yankin Niger Delta da ke da jibi da sassan da yajin aikin na kamfanonin bada hasken wutar lantarki ya shafa sun bayyana halin da ake ciki kamar haka.
Nuna da Hassan Sadauki nake. To hakika ne, gaskiya zan ce daga jiya dai muka fara ganin rashin wuta da musamman a gonin Indani, kamar nan wajen bangaren Yas a nan cikin jihar Akwa Ibom ba, wanda da dai na kusan mun fi samun wuta ma sosai. To amma yanzu din hakika ne, gaskiya na lura na ga ba a samun wutan sosai. Yanzu magana nake ga ma din nan ma yanzu tun daga jiya babu wuta har yanzu din cikin hali.
Sunana Muhammad Mukhtar Tambata. Me yasa ba su yajin aiki ba lokacin da kake an sanar da me? Aga ne fa to sai daga manji. Aka ce ba su yajin aiki ba, ba zai mutu haƙin su ba. Sai yanzu wa zai mutu haƙin su shi har ya mulkin.
To sunana Alhaji Umman Adamu Mansala mazauni yana guwa kusa al'amura sai ya check musamman ma ba wasu na ga hannu da suke amfani da wutar lantarki sun shiga damuwa sosai akan wannan lalura.
Wata majiya ta shaida min cewa yanzu dai gaggadin shiga harabobin waɗannan kamfanoni na samar da hasken wutar lantarki a jihohin da yajin aikin ya shafa dukan su a rufe suke, kuma duk kokarin da nayi na jin ta bakin kamfanonin bada hasken wutar lantarki ya citura, domin kuwa na kira Comrade Wisdom da ke zaman mai magana da yawun hukumar bada hasken wutar lantarki da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin kuwa na kira shi ta wayar salula bai dauka ba, kuma kawo lokacin aikewa da wannan rahoton na aike mishi da sako ta wayar tafi da gidanka amma bai bada amsa ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Baba bakuwar tamu ta yau ita ce Aisha Sulakatagon, mai aiki da wata kungiya da ke hankoran haɓaka shugabanci. Da farko dai ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni a Kaduna, Najeriya. Lokacin babana yana aiki tun Sardauna.
Na'am.
Sannan na yi primary school a Bauchi, na yi a Azare, sannan kuma mun je Kano shekara da kuma Dala. Da muka ƙare na tafi University Teaching Hospital Lagos, na yi nursi na ƙare na tafi Pitman's College na dawo, na yi karatun secretarial course a nan Pitman's, na ƙare na dawo. Shi ne na zo na yi aure. Na yi aure na zauna na haifi ‘ya’ya, na yi business kenan abin da ne.
Sai
kuma maganar siyasa haka da muka shiga daga baya. Muka yi satin wani NGO ne da wa'yansu wadda ake ce mishi Heroes and Heroines and Unity Initiative. Wato muna duba mutane a society. Kamar su kai ya kamata mu je mu same su, in ba su san ma suna da wannan qualities na leadership ba, ko kuma suna da wani inhibition, sai mu gani mu je mu same su. Kamar Malam Nasiru haka. Ga gani mu ne muka je muka same shi in the beginning.
Wani Malam Nasiru kenan?
Malam Nasiru ya rufai ba.
Oh, gwamnan jihar Kaduna.
Yawwa,
Na'am.
Da ba ya so ya shiga politics, amma mu mun ga leadership qualities. So, dole muka je muka same shi, muka tafka shirin din shi. Sai muna ta gaya mishi da cewa ga abin da Najeriya ta shiga, ga kuma Arewa ta shiga. Kuma ga shi dan Arewa ne, kuma yana da capability da zai iya yi. Dan Allah da Annabi ya zo ya taimaka a samu leadership a Arewa. to dai kin ga dai mun yi nasara da kaddi dai accept yanzu kin ga mun yi nasara har ya yadda ya zo ya zama gwamna kuma kuma suka taimaka wa Buhari ya zama president kin ga ai mun samu ci gaba muna da irin kamar yanzu muka ga wa'ansu a society wanda suke da leadership qualities muna zuwa mu matsa musu kin ga abin da muke ce
to kamar yanzu su wa'annan taya kuke gano su ku zakulo su kuma ga ya musu cewa ya kamata a ce sun yi abu kaza ko kuma za su iya shugabanci
to kamar da kin ga yanda na ga miki mallan nasu Rifa'i
eh
gwamnatin Kaduna yanzu kin san da yanda ya faro daga aikin shi na BCE din nan
eh
daga nan kin ga abin da yayi maka gani sannan ya zo ya zama minister Abuja kuma what we look for a kan mutum ba ma san mutum ne tsoro so irin su nake nema wanda za su zo sauki leadership kinga mutum baya tsoro kuma ya san abin da yake yana da ilimi da sauransu
to kamar a ƙasa irin Najeriya akwai na tabbatar mutane da yawa wanda zaka ga suna da irin wa'annan abubuwan ko kuma sun cancanta a ce sun zama shugabanni a fannoni daban-daban wa'anda ma kusan za a ce ba a san su ba ba sanannu bane ba suna nan a boye ta yi ma kila suna kauyuka akwai hanyoyin da kuke iya zakulo irin wa'annan mutanen
so kin ga da muna so mu dinga yin program a Radio Liberty muna da office anan Ala Kili Road da in kana da hero a society zaka zo ka rubuta
mata kan wani gwarzo kenan
yau sai ka zo ka ce shine role model dinka da sauran ka zo ka gaya mana me yasa ya zama hero dinka me yasa ya zama role model dinka in ka gaya mana duka muka gani cewa yes sai mu invite din shi
dan
ya zo sai mu yi interview da shi ya gaya mana abubuwa mun kwashin din mu ba sponsors din shine problem
oh ba ku da masu daukar nauyi
kokin san komai sai da kuɗi a
jami'a gwamnati ba ta tallafa muku ko kuma wasu kungiyoyi ko daga kamar kasashen waje haka ba su ba ku wani dan tallafi
to gaskiya dai ba mu nema a kasashen wajen ba
to banda nemo irin waɗannan mutanen da kuke yi waɗanda kuke gani sun cancanta su zama shugabanni wani irin ayyuka kuma kungiya ke gudanarwa
to muna yin awareness a mutane awareness in the sense that mutane su san abin da ya kamata su zabi a su gani a leader ba su zabe shi ba mutum ne zai fito kawai ce muku yawa ko dan aikin gida ne if he's dedicated is committed muna kiran shi mu interview da shi mu dan bashi wani abu haka
Allah sarki
saboda mu karfafa mutane su ma su gani yanda ya kamata ai ba lalle ne sai masu kuɗi ne muke ba
to
ko haka in community mun ga wani yana da leadership qualities yana son mutane suna zuwa gidan shi da menene suke a gurin me yasa suke zuwa gurin mutum is it because mutum yana ba su kuɗi ko kuma akwai wani dalili kin gani mun san cewa yana taimakon jama'a ne bisabilillahi to kuma yana yi ne to samu support din su kawai in ba shi support ya good to that una irin wannan
ma saurare iyakacin abin da ya sauka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar yanzu a madadin babban bakuwar tamu Aisha Sulakatagom da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to muna godiya Maryam sai wani lokaci kuma yanzu ga ra'ayoyin da kuka bari a murya ta waya
na so ba da ra'ayina dangane da tun da majalisar wakilai ta kasa da sun suke yawa magana ta gaskiya wannan abu da suke ya kamata a ce tsaya domin su yi al'umma ayyuka ne girma shugaban kasa yana neman wani abu su tsaya su yi a kan lokaci ba ko yaushe a ce suna tafiya sun tuwa amma ina so in ba shugaban majalisar wakilai shawara a kan na sun san kwamitoci da zai yawan kai da yi da kara da Allah ya tsaya ya duba yadda yadda kasa yake domin a samu a rage kamar yadda shugaban kasa yake zai rage ne to ci domin a samu wasu kuɗaɗe na musamman to shi ma ya yi wannan nagode ne magana shi complete da kana madogulu karga musamman
assalamu alaikum suna na Baffa Haruna Damba Habaji Bado ga karamar hukumar kuna kake jihar Gombe to alhamdulillah sai ina so in yi tsokaci ne akan wani labarin da yake yawo a kafafen sadarwa na internet inda aka samu labarin cewa akwai wani dan tadiki a kasar India wanda ya kammala digirin da girbe amma sai ya bice da sana'ar kwasan bola. To hakika wannan bawan Allah ya samu jikina daga sassa daban-daban, kuma abin da ya yi haka shi ne ya fi alkhairi a gare shi. Ya fi a ce ya je mauna kofar gidajen mutane attajirai ko kuma wasu na daban inda za a samu lakanta shi. Don haka wannan ishara ne ko kuma wannan hannunka mai sanda ne da sauran jama'a waɗanda suka ce za su zanna su sun kammala karatun boko sai abin da aka ba su. Don haka dogaro da kai jari ne, ya kamata wannan ya zama darasi ga ɗaukacin 'yan boko baki ɗaya. Tashi lafiya.
Da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin naku. Yanzu bari mu je ga wannan sako daga taskar Sahabu Imam Aliyu.
Nan ma a gaskiya ya kamata al'umma su faɗaka a yanzu a duk duniya, har ma ƙasashen da suka ci gaba, tsakani da Allah ba wai gwamnati ɗaya ke ɗaukan nauyin ilimi ba. Asali ma ƙasashen da suka ci gaba waɗanda ba gwamnati ba sun yi tallafawa ilimin al'umma bisa ga gwamnati. Zan iya ba da misali, yanzu akwai wanda aka sani mai kuɗin nan ɗan Amerika da ake kira Bill Gates. To a gaskiya abin da ya kashewa wurin gudanar da ilimin 'ya'yan talakawa a Amerika ya yi abin da jihar Kebbi ke kashewa a shekara.
Farfesa Bello Shehu, malami mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace Lahadi a cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Kuma kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Ibrahimu ba mu labarai amma a takaice.
A takaicen, sakataren na tsaron Amurka Ash Carter ya faɗi jiya Alhamis cewa ya kamata ƙasar Turkiya ta ƙara azama wajen yaƙi da 'yan ISIS da kuma kare kan iyakokinta. An rantsar da shugaban Burundi Pierre Nkurunziza don wa'adi na uku a jiya Alhamis, amma har yanzu masu suka na caccakarsa saboda injisu ya saba ma wa'adin kundin tsarin, wato wa'adin da kundin tsarin mulki ya tanada na biyu. Leonard Nyongoma, wanda ke jagorantar ƙungiyar tsaffin jami'an gwamnatin Burundi waɗanda a yanzu ke adawa da shugaban, ya shaidawa muryar Amurka cewa Nkurunziza yayi karan tsaye ma dimokuraɗiyya saboda tsayawa da ya takara a karo na uku. Ya ce ƙungiyar, wadda ta ƙunshi tsaffin shugabannin majalisar dokokin Burundi da kuma jami'an jam'iyya mai mulki, ba za su amince da shugaba Nkurunziza ba. Amurka ta bayyana damuwarta kan harba bindigar atilare da Koriya ta Arewa ta yi kan Koriya ta Kudu, wadda ita ma ta rama ta wajen harba nata atilaren a musayar wutar da ta zarce kan iyaka ta baya-bayan nan a tsakaninsu. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya ce gwajin wata 'yar tsokar da aka cire daga ƙodarsa ya nuna cewa ya kamu da cutar kansar fata, wadda ta wanzu daga ƙodar zuwa ƙwaƙwalwarsa. An yi ta yaɗa jita-jita a kafafen yaɗa labarai game da lafiyar Carter tun bayan da ya bayyana ranar 12 ga watan Agusta cewa ya kamu da cutar.
To madalla masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na Hantsi. A madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Subahiro Dedone, sai injiniyanmu na yau Jim Harmon, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.